Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 16 ga watan Disamba na shekarar 2022. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa biyo bayan wani zargi na karkatar da wasu makudan kudade da aka gano a shirin tallafawa matasa na Empower da kashi ma'aikatan jinkai ta kasar. Ma'aikatar ta ce ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen ci gaba da aikin horar da matasa. Za mu leƙa jihar Borno don jin halin da garuruwan Sirawa da ke kan iyaka a bangarorin Nigeria da Kamaru da a baya suka yi ta fama da masifar Boko Haram ke ciki. Da ƙarshe kuma ƙungiyar masu manyan motoci sun shiga wani yajin aiki sai baba ta gani a yankin Niger Delta da kudu maso gabashin ƙasar sakamakon taɓarɓarewar tsaro. Kuma kowace ranar Juma'a za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Amma kafin nan ga Hafiz da halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Amurka tana sa ido kan sabbin nau'ukan coronavirus yayin da take shirin yiwuwar karuwar masu kamuwa da COVID-19 biyo bayan sassauta tsauraran matakai na hana barkewar cutar a China. Muna da ingantaccen shirin sa ido wanda muke amfani da shi ga matafiya yayin da mutane ke shigowa ta fuskar gano mutanen waɗanda suka kamu da bindiddigin nau'ukan cutar. Ashishja, shugaban yaki da COVID-19 na fadar White House, ya shaida wa BOA yayin taron manema labarai jiya Alhamis. Ya kuma ƙara da cewa, kuma idan akwai wasu sabbin nau'uka da suka bayyana, na da ƙwarin gwiwar za mu iya gano su. Ja ya ce tsarin sa ido ya haɗa da gwajin ruwan sha a Amurka da kuma ta hanyar abokanan hulɗa a ƙasashen waje. Rundunar sojan Somalia ta zargi mayakan kungiyar Al-Shabab da raba fararen hula daga garuruwa da kuma ƙauyuka da gangan da suka kama kafin dakarun gwamnati su sake kwato su. Jami'an sun ce dabarar Al-Shabab ita ce hana mutane haɗa kai da gwamnati. Jami'an sun ce har ila yau Al-Shabab tana sace 'yan uwan dakarun yankin da suka haɗa kai da ke goyon bayan gwamnati a matsayin hukunci. Gwamnatin Somalia ta ce sojojin sun kwace yankuna kusan 70 daga hannun kungiyar Al-Shabab. Babban gari na ƙarshe da aka kwace a Dan Yabal da ke yankin Shabelle ta tsakiya kusan babu kowa a lokacin da sojoji suka shiga a ranar 5 ga watan Disamba. Jami'an soji sun ce wasu daga cikin mazauna garin sun gudu ne lokacin da faɗan ya matso, sai dai kungiyar Al-Shabab ta umarci wasu su fice kafin hakan. Jiya Alhamis, ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta gargada Amurka cewa idan har ta aika da sabbin samfurin makamai masu linzami masu inganci na tsaron sama samfurin Patriot zuwa Ukraine, Moscow za ta ɗauke shi a matsayin yunkurin tsokana wanda zai iya haifar da martani daga fadar Kremlin. Mai magana da yawun ma'aikatar Maria Zakharova ta bayyana cewa tura makamai masu linzami na Patriot da Amurka za ta yi don yaƙar hare-haren sama da Rasha ke yi zai nuna irin rawar da Amurka ke taka a wajen taimaka gwamnatin Kiev ta daƙile yakin Rasha na watanni 10, kuma zai iya haifar da sakamakon da zai biyo baya. Bata fayyace irin martanin da Moscow za ta bayar ba, amma ta ce ya kamata Amurka ta ɗauki matsayin da ta dace daga gargaɗin da Rasha ta yi cewa tana halatta auna hare-haren Rasha tare da jigilan makamai zuwa Ukraine. Ta ce Amurka ta riga ta zama wani ɓangare a yakin.
Muka sauran labaran duniya, bari mu shiga fagen rahotanninmu. Biyo bayan wani zargi na karkatar da wasu makudan kudade da aka gano a shirin tallafa matasa na Empower karkashin ma'aikatar jinkai ta kasar, ma'aikatar ta ce ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen ci gaba da aikin horar da matasa. Daga Abuja ga rahoton Shamsiya Hamza Ibrahim. Babban sakataren ma'aikatan ayyukan jinkai a Najeriya Dr. Nasir Sani Gwarzane ya bayyana matakin a yayin taron yayi matasa kusan 10,000 waɗanda suka ci moriyar horo na tsawon watanni 3 ƙarƙashin shirin samun ilimin kimiyya da fasahar zamani ta ma'aikatar inda ya ƙare da cewa suna aiki ne tare da hukumar ICPC da ke yaƙi da cin hanci da sauran ayyukan almundahana a Najeriya don ci gaba da bincike kan duk wanda ke da hannu a badakalar kuɗaɗen da ya kamata 'yan Najeriya su samu daga shirin Power da wasu marasa kishin ƙasa suka karkatar.
Wannan bincike ya fito huda ana yin sa. Muka zo muka bididdige muka gano ta ina gibin ya fito muka tare shi sannan muka kira ICPC muka ce ku zo ku taya mu. To ICPC su suka risin suka bididdigin ina aka samu matsala ina kudin ya tafi sunan wa aka sa wanda bai kamata ya samu ba. A yanzu haka zancen da ake sun kayyaci sama da mutum 5 ko 6 wanda suke musu tambayoyi kuma suna bada bayanai masu gamsarwa. Kuma aikin da muke da ICPC yanzu sun ware mana inda barna take sun kuma ba mu a rubuce cewa mu ci gaba da aikin nan domin kada ya dukushe wannan da ake ganin sun yi cuta an riga an tare an killace sannan sun fara bin su suna matsar su za su dawo da kudaden wannan albishir ga yan Najeriya duk wanda yake cin ganiyar wannan tallafi namu kada ya ji tsoro ba abin da zai dakata na dai ko jinkiri ba za a samu ba saboda ICPC sun ba mu wannan kariyar sun kuma ba mu tabbacin cewa mu ci gaba da aikin mu sannan wanda ma aka riga aka dauka ba tare da mun fargaba da wuri za su dawo da shi amma fara dawowa da wasu kudaden
wasu daga cikin matasan da suka ci moriyar wannan shiri na samun horo a ilimin kimiyyar fasahar zamani ta ma'aikatar sun bayyana farin cikin su kamar haka
sunana Khadija Abdurrahman Yunus kana ji tsantsar farin ciki saboda na horo sannan kuma an bani kayan aiki wanda Allah da ina sa rai zai sa in zama wata shahararriya duk da dai a yankin Hausawa ba a cika ganin mace tana gyaran waya da gyaran laptop ba amma ina saka a raina zan yi kuma Allah ya da Allah zai taimake ni saboda duba ga yanayin taimakon da gwamnati ta mana
sunana Saidu Faruk Adamu ba zan iya kwatanta farin cikin da nake ciki ba dan a takaice wanga dama ne da muka samu wani ya nemi wannan daman shekara da shekaru bai samu ba amma a yau mun samu wannan daman kuma mun amfana da shi wasu abubuwa ma da bamu sani ba mun sani wannan abun wannan abun da muka yi zai taimake ni sosai a rayuwa
la'akari da irin ci gaba da zamani ya kawo a duniyar kimiyya Yahya Ibrahim ɗaya daga cikin malaman da suka horar da matasan ya bayyana cewa irin wannan shirin zai taimaka wa 'yan Najeriya samun ayyukan hannu ba tare da jiran ayyukan yi na kai tsaye daga gwamnati ba
gaskiya fugan din yana da kyau an yi kokari akan kawo irin gudunmawa daga gwamnati a kuma wannan kuma zai taimaka ma matasan Najeriya irin samun aikin hannu da za su yi ba sai sun ji gwamnati ba su aiki ba kuma in suka dage gaskiya za su gumori fugan din kuma za su zaman kansu
kazalika daga Sani Gwarzo ya yi ƙari da cewa
daga wannan yayewar ba wai mun sallame su bane za mu tura su zuwa inda za su kware akan bitar da aka yi musu sannan za mu dora su akan albashi na 'yan watanni wajen wata tara ne sannan kuma bayan haka za mu yaye su mu ba su kayan aiki wannan ɗaya ne daga cikin abubuwa guda kusan 11 da muke yi
rashin aikin yi na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ake fama da su a Najeriya ha dalilin hakan ne yasa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari kirkiro da shirin Empower da nufin tallafawa matasa da ba su da aikin yi a kasar Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim yanzu kuma ga Hafiz dauke da sauran labaran duniya
gaban kasar Ghana Nana Akufo Addo ya ce gwamnatin mulkin sojan Burkina Faso ta dauki hayar sojoji daga Rasha don su taimaka wajen yaki da masu tayar da kayar baya a kasar su kuma suna amfani da wurin hakar ma'adanai domin biyan su masu dawar kishin islamin sun kara kutsawa cikin kasar Burkina Faso lamarin da ya haifar da juyin mulki guda 2 a wannan shekara daya a watan Janairu da kuma daya a watan Satumba a daidai lokacin da sojoji ke kokarin maido da mulki kasar Masana sun yi imanin cewa shugaban Burkina Faso na yanzu, Captain Ibrahim Traore, yana amfani da sojojin hayar Rasha na kamfanin wana don yakar masu ikirarin jihadi. Da yake magana a ranar Laraba a Washington, a wani bangare na babban taron shugabannin Amurka da Afirka, shugaban kasar Ghana Nana Akufo Addo. Ya bayyana damuwarsa game da ci gaba da ake zargi an samu.
Today, Russian mercenaries are on our northern border. Burkina Faso has now entered into an arrangement to go along with Mali in employing the Wagner forces.
Yace a yau sojojin haya da Rasha suna kan iyakar mu ta arewa. Yanzu haka Burkina Faso ta shiga wani shiri na tafiya tare da Mali wajen daukar sojojin wani aiki a can, kuma na yi imanin cewa an ware musu wani wurin hakar ma'adanai a kudancin Burkina Faso, aka ba su a matsayin wani nau'i na biyan kudin aikin su. Sasa aiki akan iyakar mu ta arewaci yana da matukar damuwa a gare mu a Ghana. Jami'an Pakistan sun faɗa jiya Alhamis cewa wani sabon lugudan wuta da manyan bindigogin artillery kan iyakokin kasar da dakarun Taliban na Afghanistan suka kai kan fararen hula ya kashe mutum ɗaya tare da jikkata wasu 15 mata da yara na cikin waɗanda abin ya shafa. Harin dai ya haifar da musayar wuta na tsaka-tsaki a kusa da mashigar kan iyakar Chaman, sai dai ba a sami cikakken bayani kan asarar rayuka da aka yi a ɓangaren Afghanistan ba. Jami'an Pakistan da na Taliban sun zargi junansu da haddasa rikicin baya-bayan nan, wanda ake ƙara samun tsamin dangantaka da abokantakar ƙasashen biyu. Abin takaici a yau an sake yin wani harbe-harbe da sojojin Pakistan suka yi a Spin Baldak, kuma ya haifar da faɗace-faɗace ji ma'aikatar tsaron Taliban a cikin wata sanarwa inda ta bayyana ɓangaren Afghanistan na mashigar Chaman. Jiya Alhamis, kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru 25 da aka yanke wa Dominic Ongwen, wani tsohon soja da ya shiga aikin soja yana ƙaramin yaro ɗan ƙasar Uganda, wanda ya zama kwamanda ƙungiyar 'yan tawaye ta Lord Resistance Army, kuma ya amince da hukuncin ɗaurin shekaru 25 da aka yanke masa na fyaɗe, kisa da kuma sace yara. Daga baya alƙalin sun kuma yi watsi da dukkan dalilan ɗaukaka ƙarar da suka shafi hukuncin. Kwamandan yakin da ake nema ruwa a Jallo Joseph Kony ya jagoranci ƙungiyar LRA da ta addabi 'yan ƙasar Uganda na kusan shekaru 20 a lokacin da take yakar gwamnatin shugaba Yoweri Museveni daga sansanoni a arewacin Uganda da kuma ƙasashe makwabta.
Da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu nufi jihar Borno don jin halin da garuruwan kirawa da ke kan iyaka a bangarorin Najeriya da Kamaru da a baya suka yi ta fama da masifar Boko Haram ke ciki. Ga Hassan Maina kaina dauke da rahoton.
Kirawa garuruwa biyu ne da ke bangaren Najeriya da bangaren Kamaru, wato kirawa a jihar Borno da ke Najeriya da kirawa da ke yankin kasar Kamaru. Garuruwan na da muhimmancin gaske ga kasashen biyu, sannan 'yan Boko Haram ma na ganin tasirin waɗannan yankuna domin su kai amfani da wannan yanki domin kai hari a Najeriya ko kuma kai hari a ƙasar Kamaru. A bayan dai babu jami'an tsaro a ɓangaren kirawa Najeriya, al'amarin da ya yi ta tada hankalin mutanen kirawa ɓangaren Kamaru a wancan lokaci.
Ni sani ne hakimin kirawa Kamaru, makwafta da Najeriya. Problem namu kawai tun maganan kirawa Najeriya ne. A kirawa Najeriya kilometa 16 da Fulka. A Fulka akwai sojoji, amma a kirawa Najeriya ba. To shi ne problem namu zo, amma kirawa Kamaru har yanzu 100% wannan zan fada cewa 90% suna gani.
To sai dai kuma shekara ɗaya da ta gabata, rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin Chadi ta girke dakarunta a wannan yanki, yayin da mutanen garin kuma suke kokkomawa gida. Na tambayi babban kwamandan dakarun sojojin tafkin Chadin, Manjo General Abdul Khalifa Ibrahim, ko a halin yanzu me ake ciki?
Ka san yanda ka sani kirawa na kan iyaka da Najeriya da kuma Kamaru. Da gaskiya ba mutane a garin Boko Haram, ya sa mutanen garin duk sun gudu sun koma Kamaru, kuma sun yi wajen shekaru 7 ba sa garin. To da aka zo dai sai aka yi yarjejeniya multinational joint task force wanda suke aiki karkashi na, aka kai su a wannan garin na Kirawa yanzu wajen shekara ɗaya kenan suna nan suna aiki kuma suna hada gwiwa da ƙarfi suna aiki da sojojin Najeriya na operation haɗin kai wanda ke Fulka da wajajen Goza da wajajen Ungoshi so suna sintiri a wannan wuraren kuma gaskiya tun da aka fara wannan abun sai dai mu ce alhamdulillah abubuwa sun gyaru dai zamu ce domin mutane sun dawo yanzu ana noma
daga bangaren Kirawan Najeriya kuwa hakimin garin Abdulrahman Abubakar ya yi karin bayani
inda Allah ya mayar da mu yo shekara ba abin da ya faru da mu ba taba ka mana hari ba yanzu haka wannan mutanen da suka dawo cikin garin Kirawa ina da mutane 5362 sojojin da suna nan Allah ya musu albarka shani noma shekara na 8 ban yi noma ba ni manomi ne wallahi alhamdulillahi bana nayi noma na samu masara na samu wake yau mun bude kasuwan Kirawa yau kasuwa hudu da muka bude dama aka fara bai wuce mutane 40 ba amma yanzu ya fi mutane 300 suna zuwa kasuwan Kirawa mutane na wayanda suna Kamarun suna dawowa damuwan mu a cikin Kirawa muna jin yunwa har yanzu abinci bai ishe mu
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan mai na kaina da ƙarshe kuma kungiyar masu manyan motoci sun shiga wani yajin aiki na sai baba ta gani a yankin Niger Delta da kudu maso gabashin kasar sakamakon tabarbarewar tsaro Wakilin mu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar ya aika mana da ƙarin bayani.
Kungiyar direbobin manyan motoci masu safarar kai kayayyakin masarufi tsakanin arewacin Najeriya zuwa kudancin ƙasar musamman ma yankin kudu maso gabas da kuma yankin Niger Delta kungiyar da ta umurci dukkanin membobinta da su dakatar da shiga yankin na kudu maso gabashin ƙasar da ma bi ta cikin yankin na Niger Delta. Kungiyar da ta ce ta dauki wannan matakin ne sakamakon yanayi na tabarbarewar tsaro a yankin na kudu maso gabashin kasar kungiyar ta yi zargin cewa ana yawan kashe mata membobi tare kuma da kona musu dukiyoyi da motocinsu haka kuma kungiyar ta ce labudda ba za ta janye wannan yajin aiki ba har sai ta zauna da gwamnoni biyar na jihohin kudu maso gabashin kasar domin kawo ƙarshen waɗannan kashe-kashe da ke faruwa ga membobinta a kudu maso gabashin Najeriya. Comrade Muhammad Umar Giwa shine shugaban kungiyar a yankin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin ƙasar yace
ina sanar da ku cewa duk wani direba da wanda yayi lodi da wanda ma bai lodi ba to yake yayi kasashen inamore din nan gabaki daya domin labari ya zo mana suna ta kashe mutane a wannan yanki so mutum da ya tsira da rayuwarsa da dukiyar da yake dauke da ita duk inda kake in kana arewa ne to ka tabbatar da ka zagayo ta ware ko ka zagayo ta akwa ibom saboda mutanen nan da gaske suke dan haka ina sanar da ku da babban murya cewa ku sanar da ƴan uwa gabaki daya duk wani direba yake yayi wannan yanki na Inyamurai saboda gaskiyar magana a yanzu haka alobanta sun kakkashe mutane jiya akan waɗannan matsaloli ne dama za a tafi yajin aiki saboda haka ina kira a gare duk wanda ya san yayi lodi kamin 15 ga wata ba ma bukata mu ga mota a hanya kwata-kwata ko a arewa ma kowa ya faka mota shi ya aje ta abun yayi yawa haka nan shine zamu zauna da gwamnati da gwamnoninsu domin a samu mafita a wannan abubuwan da ke faruwa
da haka kuma naji ta bakin wani memba a kungiyar wanda ke da wani kamfani na manyan motoci da ke safarar kai kayayyakin abinci daga arewaci zuwa kudancin kasar wato Alhaji Shaibu ma da wakin Tilin Fulani kuma ga abin da yake cewa
wato dole abin da ya shafi yankin Niger Delta saboda wannan mataki da aka dauka akan rashin shigowar motoci da kayan abinci inda zai wuce kasashen Inyamurai zuwa nan dole za a samu matsaloli na tashin kayan masarufi wannan yaji ake yi yanzu dai abin da shugabanni suke magana sai baba ta gani gaskiya al'amari inda aka samu matsala akan shugabanni dole da su gwamnoninsu su yi maganganu wanda suka dace akan al'amari
na kuma ji ta bakin wasu direbobi
sunana Abdul Mutal Yusuf wanda aka fi sani da ciya ina tuka taya 12 ne sun gudu direba a hanyar nan zuwa daga Kaduna zuwa Port Harcourt gaskiya abubuwa fa sun rude sun rikice wallahi dan ni ma din hauro wannan nawa an rufe hanya da kyar dai da yake mun zo mu ne kan gaba lokacin da za a rufe hanyar muka samu Allah ya sa muka wuce amma gaskiya hanya kan ta rikit kuma ko ina yanzu idan zaka wuce kana kardar kana fargaba kana kiran waya
yanzu dai fata ku da gaskiya ba motoci motoci ba ka shiga kuma ba fita dan saboda mu bangaren mu lafiya mun yasa da yawa akwai motoci mun guda biyu ba labarin su akwai motar mu daya da direba da yaran motar shi ba labarin su saboda matsalolin ke faruwa shine kaga muna December din yanzu lokacin da kudanci suke bukatan kaya ne
Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria.
A gaida Lamido Abubakar Sokoto. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan wakar. Lokaci ne da zan koma gefe guda a Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shirin ta na yanayi da muhalli.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Ma'azu. To har yanzu dai muna kan yin waiwaye akan wasu muhimman batutuwan da muka yi duba akan su cikin wannan shekarar mai ban kwana kuma idan mai sauraro ya kasance da shirin a ranar 18 ga watan Maris akalar shirin ta karkata kan batun karancin man fetur da aka yi fama da shi sakamakon shigo da gurbataccen man da kamfanin man fetur na Najeriya NNPC yayi kuma mun zanta da Farfesa Murtala Badamasi na cibiyar nazarin noma da shuka da suka shafi kasashe masu kamfan ruwa da yanayin zafi na Jami'ar Bayero inda ya karin haske a game da yadda aka samu sanadar methanol a cikin man fetur din da ya janyo wa mutane da dama asara.
Man fetur haɗaka ce na sinadarai da dama wanda suka kunshi hydrocarbons. Kuma hydrocarbons din nan suna tattare da waɗansu sinadarai ciki har da sinadarin sulfur. Kuma yayin da ake tace shi akan fitar da duk sinadarin da za a san cewa da za su iya kawo illa nan gaba. An kiyasin cewa shi sulfur idan ya samu a cikin man fetur kamar ya kasance cikin kaso 100 bai wuce kaso 1/5 ba a san ya wuce wannan matakin. Idan muka dawo ga shi kansa harka ta methanol abinda za mu gano shine shi methanol asali ba yana cikin man fetur bane wani sinadari ne na daban wanda muna amfani da shi yau da gobe kamar san santa ga nan da ake amfani da shi a hannu saboda harkar corona nan da kuma bacteria gujewa akan sa methanol a cikin man fetur din domin ya kara masa auki ya kuma rage yawan konewa da yake yi a cikin inji. To yanda aka ce wannan sinadari ya keta wani mizani kuma sai ya fara kawo illa na farko ga shi karan kansa inji na biyu kuma ga muhalli. To shi wannan fetur din da aka shigo da shi sai ya kasance wancan sinadarin methanol din ya haura mizanin da ya kamata a ce an samar da shi a cikin man fetur.
Shi kuma shugaban kungiyar kirkira da kera fasahar motoci ta Najeriya Dr. Jilani Aliyu yayi tsokaci ne akan yunkurin da Najeriya take yi wajen shiga jerin kasashen da ke kirkira da kuma amfani da motoci masu aiki da hasken rana.
Kuma nan Najeriya an fara shawo kan wannan matsala. Shi yasa muka dage wurin ganin cewa mun taimaka ma kamfanukan da ke yin irin wannan motoci su fara yin su Najeriya. Bara a wata new aka fara sayar da motar da ke aiki da lantarki na Nigeria mota ce wadda samba a sa mata petrol idan aka yi mata charge kuma da ake charging waya za ta yi kilometer 482 tana tafiya kamin a sake charge ta sannan a bayan wannan motar akwai wata motar dokar kaya ce amma rufaffa wadda yanzu haka ana testing ta a Lagos akwai su kamfanuka guda biyu yanzu haka kuma da muna magana da su muna duba hanyar da zamu taimaka musu su fara yin su ma irin nasu motocin da ke aiki da lantarki sannan yanzu haka akwai wani company Lagos wanda sun fara yin machine mai aiki da lantarki wanda shi kuma ba sai ka je ka laka battery wurin charge ba da charging ya kare zaka debe wannan battery ne sai a sama wani wanda yana da charge sannan akwai wasu matasa a Maiduguri wanda shekara biyu da suka wuce sun zo sun gwada mana wata keke na pep da suka canza ta fara aiki da lantarki yanzu ba da dadiya ba sun dawo kuma sun yi wata mota yar karamar bus haka mai aiki da lantarki sun yi su da dama ma ana aiki da su a Maiduguri yanzu muna nan muna duba da zamu taimaka musu a nan Abuja su hada wurin yin waɗannan motocin
To a ranar 15 ga watan Fabrairu wannan shekarar kuwa shirin ya karkata kan matakan da hukumomin Najeriya suke dauka kan shigo da motocin hannu musamman ma kasancewar yana daga cikin hanyoyi mafi girma inda ake samun gurbacewar muhalli
yana da dangantaka da yanayin aljihun mutanen kasar in aka kawo sabon mota filale da mutanen da za su iya cire kudi su sai kalilan suke ta can ba a san wani abu wai motan kotona ba har motan da zaka gani sabo ne da su kala-kala ne su kansu kasashen can da suka ci gaba in mota ta kai wani wannan ta zama musu kawainiya dole su nemi ya za su yi da ita to sun suka samu wanda za su iya sayarwa su rabu da ita to sun samu hanya ne kamar na rabuwa da wani shara su kawo mana nan to muna aiki haɗin gwiwa da waɗansu ma'aikatu sannan kuma mu kanmu muna da wasu dokoki kamar yanzu muna da doka akan amfani da man fetur da kuma iskan gas wanda muna da dokan da za a iya gwada aka iskan da yake fitowa muna da kuma yanayin mataki-mataki wanda an bari in ya kai kaza injin din yana aiki to amma in nau'in sinadaran da yake sai shige kaza dole sai a je a gyara wannan saboda shi kansa injin din akwai saha kala-kala wanda yana rage wannan sinadarin yana tace shi kamar yanzu a gargashin mota akwai wani dan tulu wanda ake kiransa indoi to a cikin sa akwai wanda yake taimakawa in iska ya zo zai tabbata ya tabbato ya tace shi kuma shi wannan sinadarin ya rage abinda zai shi
kazalika idan mai sauraro ya kasance da shirin a ranar 2 ga watan Satumba wannan shekarar shirin ya maida hankali kan batun damunar bana inda wasu sassan Nijar da suke kama da matsalar fari suka rungumi wata daddadar dabarar da take sauko da ruwa kamar yadda Dr. Kacallulawal Gabciya na hukumar hasashen yanayi na Nijar da kuma Dr. Abubakar Mamman Manzo suka sheda a wata hirar da nayi da su
bana jamhuriyar Nijar ta yi amfani da ilimin da Allah ya ba masana na yin amfani da wasu sinadarai da inda ake fari a yi yanda ruwa zai sauka
da manan namu da ruwa ana samu akai-akai sai a yi noma da kyau ana iya kuma a yi using variety da wanda ka sani a da amma yanzu dole sai an sake dubara to babban dalilin da ya sa kenan shugaban kasa da kanshi ya kirkiro wannan abu mu kuma kamar masana na wannan fanni muke coordinating activities din duka
sai sauraro duka abinda lokaci ya bada dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na yau amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za mu sake dawowa da wani shirin a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyin su da kuma dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azzu nake mana fatar alkhairi to a gaida Aisha da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a manfa a takaice
Amurka tana sa ido kan sabbin nau'ukan coronavirus yayin da take shirin yuwar karuwar masu kamuwa da COVID-19 biyo bayan sassauta tsauraran matakai na hana barkewar cutar a China. Muna da ingantaccen shirin sa ido wanda muke amfani da shi ga matafiya yayin da mutane ke shigowa ta fuskar gano mutanen waɗanda suka kamu da bindiddigin nau'ukan cutar. Ashish Jha, shugaban yaki da COVID-19 na fadar White House, ya shaida wa BOA yayin taron manema labarai jiya Alhamis. Rundunar sojan Somalia ta zargi mayakan kungiyar Al-Shabab da raba fararen hula daga garuruwa da kuma ƙauyuka da gangan da suka kama kafin dakarun gwamnati su sake kwato su. Jami'an sun ce dabarar Al-Shabab ita ce hana mutane haɗa kai da gwamnati. Jami'an sun ce har ila yau Al-Shabab tana sace ƴan wanda karin yankin da suka hada kai da ke goyen bayan gwamnati a matsayin hukunci. Gwamnatin Somalia ta ce sojojin sun kwace yankuna kusan 70 daga hannun kungiyar Al-Shabab.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo muku karshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma karfe 4 agogon Najeriya, Kamaru da Chadi. Karfe 3 kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wannan sabon shirin. Ciki har da shirin duniyar Amurka na Muhammad Lalo. Yanzu madadin dukkan waɗanda suka bada gudummawa ga nasarar wannan shirin. Musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labarai. Sai kuma Salman Abo da ya hada mana shirin ya kuma bada umarni. Ni Hadiza Kyari ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma assalamu.